وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 26 غوتان المحرم هجرانا دي شكرا دوغو دا داري حدود سلاتين دا دايا كي دي دا شاد اي غوتان دايا شكرا تدوغو بيو دا بوما وانا حديثي نبيو داغا تشكين حديثة لتاتين الأربعون النووية hadisi ne wanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar guda takwas suka ruwaito shi sahabban manzon Allah suna da yawa wadanda suka bada labarin wannan hadisin na annabi Muhammad sayyiduna Umar shine Umar ibn Khattab da kuma ɗansa Abdullah ibn Umar da Abu Huraira da Abu Zarr al-Ghifari da Abdullah ibn Abbas da Anas ibn Malik da Abu Amir al-Ash'ari sannan Jarir ibn Abdullah al-Bajali don haka yasa malamai da yawa suke cewa hadisin ya kai haddi na at-tawatur misalin malaman da ya faɗi haka shine Muhammad bin Ja'far a wani littafin da ake kiransa Nazmul Mutanatir min al-Hadith al-Mutawatir shafi na 53 idan aka ce hadisi ya kai haddi na mutawatir wannan hadisin ya wuce a ƙaryata shi yana da daraja darajarsa tana da girma wanda zai iya ƙaryata hadisin da ake cewa al-Mutawatir to zai iya ƙaryata hadisin annabi Muhammad wannan riwaya wacce al-Imam an-Nawawi ya kawo a littafinsa riwaya ce ta ɗaya daga cikin malaman sunna da suka ruwaito hadisin shine al-Imam Muslim ya kawo hadisin a littafinsa hadisi na 8 yana cewa an Umar radiyallahu anhu aidan an karbo hadisin nan har yanzu daga sayyiduna Umar qala sayyiduna Umar yace بينما نحن جلوس عند رسول الله وترانا منا زوني أوجن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل سيوان مسن يقول منا شديد بياض الثياب يناد أننم فرن تفافي شديد سواد الشعر يناد أننم بجنجاش لا يرى عليه أثر السفر باء جنن ألامة فيا أتاردشي wala ya'rifuhu minna ahadun kuma babu wanda ya san shi daga cikin mu sahabban manzon Allah hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam har dai ya iso bai tsaya ko ina ba sai gaban manzon Allah ya zauna fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya hada gwiwoyinsa da na annabi Muhammad wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi ya ɗora tafukan hannayensa akan cinyoyin manzon Allah wa qala sannan sai yace ya Muhammad akhbirni anil islam ya kai Muhammad ka bani labari game da abinda ake ce mu al islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace al islam Abinda ake cewa al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ka shaida cewa babu wani abin da ya cancanta a bauta masa in banda Allah. Kuma ka shaida cewa Muhammad manzon Allah ne. Wa tuqima as-salata, ka tsaida sallah. Wa tu'tiya az-zakata, ka bada zakka. Wa tasuma Ramadan, ka yi azumin Ramadan. Wa tahujja al-baita, ka ziyarci ɗakin Allah. In istata'ta ilayhi sabila, idan hanya ta sauka gare ka. Kala sai wannan mutumin yace sadaqta, ka faɗi gaskiya. Sayyiduna Umar yace fa ajibna lahu, sai muka yi mamakin wannan mutumin. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, shi yake tambayan manzon Allah kuma gashi yana gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala yace fa akhbirni anil iman, ka bani labarin imani. Kala sai manzon Allah yace an tu'mina billah, imani shine ka gaskanta Allah. Wa mala'ikatihi, ka gaskanta mala'ikunsa. Wa kutubihi, da littafansa. Wa rusulihi, da manzanninsa. Wal yawmil akhir, ka gaskanta cewa akwai wata rana ta ƙarshe da take zuwa ma wannan duniya. Bayan rayuwa ta duniya akwai wata rayuwa kuma ta daban da za a yi, ita ce rayuwa ta kiyama. Wa tu'mina bil qadari, kuma ka yi imani da qaddara. Khairihi wa sharrihi, alkhairinsa da sharrinsa. Kala sai wannan mutumin yake sadaqta, ka faɗi gaskiya. Kala yace fa akhbirni anil ihsan, ka bani labarin abinda ake ce ma al-ihsan, kyautatawa. Kala sai annabi yace an ta'budallaha ka annaka tarahu, kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in ka kasance baka ganin sa to shi Allah yana ganin ka. Kala sai yace fa akhbirni anis sa'a, ka bani labari game da sa'ar ƙarshe ta duniya. Kala sai manzon Allah yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, wanda ake ma tambaya bai fi mai tambayan sani ba. Kala sai yace fa akhbirni an amaratiha, to ka bani labarin alamominta. Kala sai yace masa an talidal amatu rabbataha, baiwa za ta haifi uwar gijiyarta. Alamar tashin kiyama kenan. Wa antara al-hufata al-urata al-alata, za ka ga huntaye al-urata marasa sutura. Al-alata jam'u a'il wa huwa al-faqir, talakawa, waɗanda ba su da takalman sawa, waɗanda ba su da isasshen sutura. An waye gari? Ri'a'a sha'i, masu kiwon awakai. Yatatawaduna fil bunyan, suna gasa wajen gina manya-manyan wato gidaje. Sayyiduna Umar yace sun man talaka, sannan wannan mutumin ya tafi. Falabistu maliyan, sai na jira tsawon lokaci. Sun makala, sannan sai annabi ya ce min ya Umar, a kadiri mani sa'ilu, ko ka san wannan mai tambayan? Kultu, sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su suka fi sani. Kala sai annabi ya ce fa innahu jibril, ai mala'ika jibril ne. Atakum, ya zo muku ne. Yu'allimukum dinakum, saboda ya karantar da ku addininku. Rawahu Muslim. Wannan hadisi riwaya ce ɗaya daga cikin riwayoyi da aka kawo a littafin sunna. Bil haqiqa hadisi ne wanda ke da muhimmanci. Ibn Daqiq al-Aid yana da littafi mai suna Sharhul Arba'in an-Nawawiyya a shafi na 12. Yana cewa haza hadithun azim, wannan hadithin yana da girma. Ishtamala ala jami'i wada'ifil a'mali zahirati wal batina, wannan hadithin iliminsa ya kunshi ayyuka da ake gani da kuma ayyuka da suke boye na zuciya. Wa ulumi shari'a, kuma ya kunshi ilimin shari'ar musulunci kulliha baki dayanta. Wato kowane babi ka duba na musulunci zaka tarar yana komawa ga wannan hadisi. Kulluha raji'atun ilayhi mutashabbi'atun minhu lima tadammanahu min jam'ihi ilmin sunna, saboda wannan hadisin ya kunshi ilimin sunna. Don haka yasa kamar yadda kaji ana cewa suratul Fatiha ita ce ummul Qur'an, haka nan ake kiran wannan hadisin ummus sunna. wato wannan hadisi shine uwar sunna kamar yadda suratul fatiha take zama uwar alqur'ani ne yasa lima tabammanahu min jam'iha ma'anil qur'an saboda suratul fatiha ta kunshi duka ma'anar abin da ke cikin alqur'ani to haka nan wannan hadisin ya kunshi ma'anar dukkan wani karantarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a wani hadisi malaman sunna sun kirga fa'idoji da ake samu a cikin wannan hadisin sai da aka samu fa'ida 77 abubuwa da dama na ilimi wanda kake iya amfana da su a cikin wannan hadisin na sayyidina Umar da waɗancan sahabbai guda 7 na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi na biyu na littafin al-arba'un an-nawawiyya ana samun fa'idoji kamar guda 77 ما أفادته من كتب السنة وشروحها وخاصة فتح الباري مسمى ذلك سمو فتح الباري شرح صحيح البخاري لتاف الحافظ ابن حجر إن ذلك شرح حديثي نهم سن هكذا سمو شرح الإمام النووي على صحيح مسلم إن شرحه للحديث رقم 8 الإمام النووي يايم صحيح مسلم شرح كدوبا sharhi da yayi hadisi na 8 kaga irin ilimin da malaman sunna suka ciro karkashin wannan hadisin na sayyidina Umar da farko bi ma'ana fa'ida ta farko da muke samu a cikin wannan hadisin annabi yana karantar da mu cewa al-imanu qaulun wa amalun wa niyyatun shi imani ba abu guda bane wannan hadisin yana karantar da mu cewa imani ya kunshi ayyuka kamar guda uku akwai aiki na harshe akwai aiki na jiki sannan kuma akwai aiki na zuciya domin da aka tashi magana yayi tambaya akan musulunci aka bashi bayani arkanul islam yayi tambaya akan imani arkanul islam ayyuka ne na jiki imani kuma fa aiki ne na zuciya sannan aka kawo kan ihsani wa huwa qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan bi ma'ana i'tiqadun jazimun bil qalb wa 'amalun bil arkan wannan shine aqidar ahlus sunna saboda wannan hadisin na manzon Allah imani bai tsaya kan magana ta baki ba dole sai an hada da aiki shi yasa wannan hadisin ya tara waɗannan ayyukan gaba ɗayan su fa'ida ta biyu da muke samu cikin wannan hadisin akwai wata riwaya da ta kawo misali kamar littafin Ibn al-Athir Jami'ul Usul a mujallal na farko da yake sharha mufradatul hadith rakami na biyu sahabbai suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajlisu baina ashabihi daga cikin hadisan da aka samu daga bakin sauran sahabban manzon Allah waɗanda suka kawo irin wannan riwaya ta sayyidina Umar suna cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zama a farkon al'amarinsa idan an taho ana zaune majalisi yana zaunawa a ƙasa ne cikin sahabban shi fa yajibul garib idan baƙo ya zo yana son ya gana da manzon Allah fala yadri ayyuhum huwa bai iya gane wane ne annabi a cikin su saboda manzon Allah yana zaune a ƙasa tare da sauran sahabbansa gaba daya sahabbai suka ce fa talabna ilayhi an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-garib idha ataahu sai muka ce ya rasulullah akwai matsala zaman da kake cikin mu idan bako yazo bai iya gane ka me zai sa ba za ka ba mu dama ba mu yi maka wurin zama ta yanda in bako yazo ba sai yayi tambaya ba da ya iso ya ga zai gane wane ne annabi a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama sahabbai suke cewa fa banaina lahu dukkanan min tinin kana yajlisu alai sai muka gina masa wato wata kujera kamar dakali haka annabi sai ya hau kan wannan dakalin ya zauna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zazzauna a ƙasa don haka in bako ya zo sai ya gane ga annabi ba sai yayi tambaya ba saboda shi yake zaune a sama kaga anan mun samu ilimi na biyu a fahimtar al-Imam al-Qurtubi inda yake cewa wannan hadisin yana karantar da mu istihbabu julusil alimi bi makanin yakhassu bihi. Wannan darasi ne babba da yake nuna cewa ya kamata malami da zai karantar da mutane addini ya hau kan wani kujera ya zama yana sama, yakhassu bihi wa yakunu murtafi'an idza ihtaja lidhalika, ba sharadi bane illa dai yin haka rayat sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, musamman idza ihtaja lidhalika li darurati ta'limin wa nahwi, saboda larura ta karantarwa. Kaga an samu wani ilimi a karkashin wannan hadisin na sayyiduna Umar, Allah madaukaki shi kara masa yarda. Sannan fa'ida ta uku, wannan hadisi yana karantar da mu ijabatu sa'ili bi akthara mimma sa'ala, daidai ne idan mutum yayi wa malami tambaya ya bashi amsa fiye da tambayan da yayi. Me yasa malamai suka ce haka? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ajaba sa'ila an sa'a, wannan mutumin da ya taho yayi wa annabi tambaya, bi ma'ana malaika Jibril ya zo ya tambayi manzon Allah, fa akhbirni an sa'a, ka bani labari game da sa'ar karshe na duniya. Manzon Allah ya ce masa mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il, wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin amsar tambayan nan ba. Lam yaktafi bi dhalika wa innama zadahu an bayyana lahu ba'da amarajiha, wasu riwayoyin hadisin suna nuna cewa ba wai mala'ika Jibrilu ne ya ce ka bani labarin alamominta ba, wannan riwaya ta sayyiduna Umar ita take faɗin haka. Wata riwaya da sauran sahabbai suka ruwaito tambaya bai fi mai tambaya sanin amsan ba, amma wa sa'ukhbiruka an ashrafiha, zan baka labarin alamominta. Shine annabi ya kirga masa idza waladatil amatu rabbataha wa idza tatawala ru'atul ibli al-buhum fil bunyan, manzon Allah yake lokacin da baiwa ta haifi uwar gijiyarta, lokacin da kaga masu kiwon raƙuma waɗanda ke zama a daji an wayi gari su suke gasan gine-gine a cikin birane, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, to wannan ilimi na ƙarshen zamani, ilimi ne da yake bantu ga Allah madaukaki, yana cikin ilimin gaibi wanda babu wanda ya sani sai Allah. Lokacin da annabi ya gaya wa mala'ika Jibrilu sai ya karanta wannan aya innallaha indahu ilmu sa'a, wata riwayoyi na hadisi kenan waɗanda sauran sahabban manzon Allah suka kawo. Don haka babu laifi mai tambaya in yayi tambaya ka bashi amsa fiye da tambayan ba da yayi. In ka koma tarihin manzon Allah za ka samu ire-iren waɗannan misalai. Misali akwai hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin littafinsa Kitabu Tahara hadisi na 69, al-Imam An-Nasa'i Kitabu Al-Miyah hadisi na 372, yana Sunan Abi Dawud Kitabu Tahara hadisi na 83, Sunan Ibn Majah Kitabu Tahara hadisi na 386, da Kitabu Sayyid hadisi na 3246. Abdullah ibn Umar da Abu Huraira suka bada labari suke cewa wata rana ana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala rajulun rasulullah, sai wani mutum yayi wa annabi tambaya yake ce masa ya rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana alqalil min alma'i, mukan hau jirage mu yi tafiya a cikin teku, idan muna tafiya a cikin teku din nan ruwan da muka dauka guziri kaɗan ne, gashi kuma tafiyar tana da tsawo, ga ruwan teku ba shi da daɗi bare a sha, fa in tawabba'ana bihi, idan muka ɗauki wannan ruwa da muka riƙe a matsayin guziri muka sha muka yi alwala da shi kai a tsishina, to ƙarshenta ishi zai kama mu, sannan mu ba za mu iya shan ruwan teku ba. Mutumin sai ya ce wa annabi afa natawabba min ma'il bahar, babu laifi mu yi alwala da ruwan teku duk da yake ba a shansa. Faƙala Rasulullah, lokacin da annabi ya tashi bashi amsa sai ya bashi amsa fiye da tambayarsa, manzon Allah yake masa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu, teku ruwansa halal ne yana da tsarki, sannan duk wata halitta da take cikinsa halal ne a ci. Kaga shi yayi tambaya ne akan ruwan teku, shin halal ne ayi alwala da shi? Amma da annabi ya tashi bashi amsa sai ya ƙara mar gyara ya ce masa ai halittar ma da take rayuwa a teku namanta halal ne a ci, wanda shi yake gwada maka shi manzon Allah idan ka masa tambaya
to yakan maka gyara akan tambayar ma da kai, ya ƙara maka wani ilimin da baka san shi ba. Kaga wannan wani darasi ne ga malamai, babu laifi don an maka tambaya sai ka ba da amsa fiye da tambayan da aka maka. Sannan na hudu, malamai suke cewa as-su'alu anil ilmi an-nafi'i fi dunya wal akhirah. Wannan hadisi darasi ne gare mu, yana da kyau mu rika yin tambaya game da ilimin da zai amfane mu na duniya da lahira. Wa tarku su'ali amma la fa'idata fihi, sannan kada mu yi tambaya game da abin da ba shi da amfani. Me yasa aka ce ilimin nan darasi ne akan haka? Saboda abubuwan da mala'ika Jibrilu ya tambayi manzon Allah, gaba ɗayansu akwai fa'ida cikin su. Ashe tambaya ta shirme bata dace ga musulmi ba. In za ka yi tambaya imma ilimin ya shafi na duniya, imma ilimin ya shafi na addini, to tambayar nan ka tabbata ka yi mai ma'ana. Fa'ida ta biyar, alqabi iya, Allah ya masa rahama. Akwai wani littafinsa da ake kiransa Ikmalul Muallim bi Fawaid Muslim, ya rubuta littafin yana ciro fa'idoji na hadisan da al'imamu Muslim ya rubuta a cikin littafinsa. Fa'idoji da suke cikin hadisai, kurum ya rubuta littafi a kai. A mujallar na farko shafi na 215, alqabi iyab yake cewa wa fi jumlati hadisi sa'il, wannan da ya taho ya yi tambaya ga manzon Allah wato mala'ika Jibrilu din nan, daga cikin fa'idar da ake samu game da tambayoyinsa din nan, amrul alimin na ta su'alahu amma yahtajuna ilayhi liyubayyinahu lahum, ana karantar da malami ya riƙa yi wa jama'a tambaya, ya ce wa mutane ku tambaye ni ko akwai mai tambaya, ka gaya wa mutane akwai mai tambaya, sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani darasi ne da muke samu cikin wannan hadisi. Dalili kuwa saboda abin da ya auku shi ne ranan ana zaune da manzon Allah, Annabi ya ce wa sahabbai ko shin akwai mai tambaya a cikinku, suka yi shiru babu wanda ya tambaya. Manzon Allah ya sake cewa shin akwai mai tambaya a cikinku, babu wanda ya bada amsa. Annabi ya sake cewa shin akwai mai tambaya a cikinku, babu wanda ya tambaya. Rufe bakinsa ke da wuya sai ga mala'ika Jibrilu ya fito, ya iso majalisin Annabi Muhammad, yana zuwa sai ya zauna gaban manzon Allah ya ce ya Muhammad akhbirni anil islam, ba ni labarin musulunci. Kaga su ba su yi tambaya ba, sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya yi wa Annabi tambaya don su ƙaru. Ashe kenan shi malami ya ce wa ɗalibansa akwai mai tambaya, sunna ce. In ji alqadi iya wa annahum in lam yuhsinu su'ala ibtada at-ta'lima min qibali nafsihi, idan malami ya ce akwai mai tambaya, ɗalibai ba su ba da amsa ba, bi ma'ana ba a samu mai tambaya cikin su ba, to shi sai ya ƙirƙiro tambayan da kansa ya jefa musu, domin tsakanin in ma su yi tambaya ko shi ya yi tambaya, duk dai wanda ya bada, duk dai tambayar inda ta fito ƙarshenta za a samu fa'ida na ilimin addini. Shi yasa mala'ika Jibrilu ya taho yake tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta shida, wannan hadisi yana karantar da mu cewa at-ta'limu an tariqi su'al, shi ilimi ba sai ka iya karatu da rubutu ba, tambaya ma ilimi ne. Me yasa? Saboda wannan hadisin na mala'ika Jibrilu da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi, wannan shi yake nuna maka cewa as-su'alu wal jawab, tambaya da amsa, tambaya da amsa yana da asali a musulunci. A jera tambayoyi ana ba da amsa. Min al asalib at-tarbawiyya an-najiha qadiman wa haditha, tun a zamanin da wani tsari ne wanda malamai suke amfani da shi na karantar da al'umma. Tambayoyi da amsoshi yambagi liman hadara majlisa ilmin, don haka wanda ya halarci wurin da ake gabatar da wani ilimi, ka zo gurin karantarwa ka zauna, ba shar'i bane sai in baka san amsan ba, domin majalisi na ilimi ba ilimin ne kadai ake samu riba a gurin ba. Akwai wanda zai taho wurin karantarwa ba domin karantarwa da ake ba, saboda duk abin da ake faɗa ya sani, amma ya taho ne saboda albarkan da Allah yake saukarwa a majalisin ilimi. Idan ya zauna a wannan guri shi ma zai ci wannan riba. Don haka da yawa za ka samu malamai sukan halarci majalisin ilimi, ba wai sun tafi bane saboda su karu da ilimin da ke gurin. Galibi zaka samu abinda ake faɗa sun sani, amma sun taho ne saboda fatan su samu gafaran da Allah ke ma waɗanda suka halarci majalisin ilimi da kuma albarkan da ake saukarwa da rahama ta Allah Maɗaukaki. To da ka zo ka zauna, wara'a anna al-hadirina bihajatin ila ma'rifati mas'alatin ma, ka zauna an gama darasi, jama'an da aka karantar da su wannan ilimi sai ya zamanto ba su fahimci wani abu ba, kai kuwa dama iliminka ya wuce nan, sai kake ganin ai akwai wani abu da ya kamata a ce jama'an nan an musu bayani tattare da darasin da aka yi din nan. Walam yas'al anha ahadun, babu wanda ya tambaya akan wannan matsala. To sai kace kace gafata malan ga wata tambaya, inda kana huwa ya'lamu, hashi ya san amsa. Me yasa kai tambayar? Li yantafi'a ahlul majlis bil jawab, saboda waɗanda ke wannan majalisin idan an bada amsa za su samu amfani. Yana da kyau ka sani, mala'ika Jibril ya fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ilimi. Me yasa muka ce haka? Saboda Allah ya ce allamahu shadidul quwa. Waye karantar da manzon Allah? Mala'ika Jibril. Don haka mala'ika Jibril malami ne ga Annabi Muhammad. Sai gashi ya taho yana wa Annabi tambaya, mal islam, mal iman, mal ihsan. Wata riwaya, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Shi yake wa almajirinsa tambaya, me yasa malami ke gabatar da tambaya a majalisin ilimi? Saboda waɗanda suka gaza shi wajen bayani a kanka ba, sai ka jefa tambaya saboda waɗanda ke zaune gurin nan su fahimta. Faqad kana garbu Jibril alayhi salam min af'ilatihi hadhihi an yata'allama almuslimun. Me yasa mala'ika Jibril yazo yana wa Annabi tambaya? Saboda waɗanda suke gurin su samu fahimta. Shi yasa bayan mala'ika Jibril ya tafi, Annabi yake cewa sayyiduna Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Mala'ika Jibril ne yazo saboda ya karantar da ku addininku. Don Allah, tsakanin mala'ika Jibril da Annabi Muhammad, waye wanda ya bada amsa? Kaga manzon Allah shi ya bada amsa. Mala'ika Jibril tambaya yayi kawai, tambayoyi yayi, ya kama hanyar sa ya tafi. Amma bayan ya tafi sai Annabi ya ce mala'ika Jibril ne yazo dan ya karantar da ku addininku. Kaga manzon Allah sai ya maida ilimin wajen mala'ika Jibril bakunsa ba, domin da ba don yayi tambayan ba, da manzon Allah bai bada amsan ba. Saboda haka sai ya zama ilimin na mala'ika Jibril ba ma na Annabi Muhammad bane. Allah ya sa an gane. Wata riwaya ta Abu Huraira tana cikin Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim, manzon Allah ya ce fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, ai wannan mala'ika Jibril ne yazo saboda ya karantar da ku addininku. Wata riwaya kuma ta Abu Huraira har yanzu da yake bayani misalin yadda Annabi ke jefa tambaya ga sahabbai. Hadithin yana cikin Sahihu Muslim, hadithi na 2281 da Sunan Tirmidhi, hadithi na 2418. Ana zaune a gaban Annabi Muhammad, an yi shiru saboda ba a hira wajen manzon Allah. Duk wani hira da za a yi to ilimi ne. Da aka yi shiru sai Annabi ya musu tambaya, atadruna mal muflis, ko kun san waye fallasasshe? Kaga su ba su yi tambaya ba, to shi Annabi bari ya jefa musu tambaya. Ƙarƙashin wannan tambayan za a samu fa'ida. Manzon Allah ya jefa musu tambaya, kazo sai suka ce al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Fallasasshe da muka sani shi ne mutumin da bayi da kuɗi, ba shi da kaya. To da Larabci sai a ce wane kan al muflisu ne, ba shi da komai. Faƙala sai manzon Allah ya ce innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Fallasasshe cikin al'ummata shine wanda zai taho a kiyama, sallarsa ta yi kyau, azuminsa ya yi kyau, zakarsa ta yi kyau. Sai dai kuma wa ya'ti qad shatama haza, zai taho a kiyama ya zagi wannan, wa qazafa haza, yayi ma wannan kage, to lada a ba ma wancan, ana ta ibar ladansa ana raba ma waɗannan mutane. Fa in faniyat hasanatuhu, idan ladan sun kare, qabla an yuqda ma alayhi, kafin a gama biyan basu sukan da suke kansa na cin zali da yayi, ukhiza min khatayahum, sai a rika ɗebo zunuban waɗancan mutane ana zuba masa faturihat alaihi. Karshen al'amari sai a waye gari ba shi da sauran alkhairi sai sharri. Annabi ya ce summa turihat bin nari, sannan a jefa shi a wuta jahannama. Wannan shi ne fallasasshe a ranar tashin kiyama. Kun ga asalin maganar babu wanda ya tambaya, amma saboda annabi yana so ya karantar da su wannan ilimi sai ya jefa musu tambaya. Suka ce ga amsa, sai manzo Allah ya ce to a ta sashin addini ga amsarta. Ku ta sashin naku ba a ce kuskure ba ne, daidai ne, amma a addinance ba a ce ma mutum fallasasshe sai makomarsa ta zama wuta jahannama. Allah shi mana kariya. Wani misali kuma da hadisin da ke cikin Al-Musnad, hadisi na 6886. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو ينا cikin sahabban annabi Muhammad yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana tambaya wata rana muna zaune gaban sa an yi shiru babu wanda yayi tambaya sai manzon Allah suna man ko kun san waye ake ce musulmi قالوا سيسك شيء الله ورسوله أعلم الله دم أنزل سيسك في سني قال شيء النبي شيء من سلم المسلمون من لسانه ويده وند مسلمي سك كقطة دك شر هرشانسا سك كقطة دك شر هنونسا وند شيء مسلمي مسلمي سون كقطة دك شوتر وند كشيء ده هرشانكا kenan baka zagin musulmi, baka gulman musulmi, baka aibanta musulmi, da hannunka baka cutar da musulmi. Annabi ya ce to in kuna so ku san waye musulmi, wannan shine musulmi. Kaga annabi shi ya jefa tambaya kafin ya ba su amsa. Sannan bayan annabi ya ba su amsa sai ya sake tambaya tadruna manil mu'min, ko kun san waye mu'mini? Kazu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa suka fi sani. Kala sai annabi ya ce man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, ba a cewa mutum mumini sai mutumin da musulmai masu imani sun amince da shi game da rayukansu da dukiyansu. Mumini shine mutumin da baka tunanin zai cutar da dukiyarka, baka tunanin zai cutar da rayuwarka, to wannan shi ake cewa mumini, inji manzon Allah. Sai annabi ya ce wal muhajiru man hajara su, ba a cewa mutum muhajir sai wanda ya kaurace ma miyagun ayyuka. Wanda ya hijira shi ne wanda ya kaurace ma saba ma Allah, fatta na bafu ya nisance shi. Wani misali kuma da hadisin Abdullah ibn Umar, har yanzu wanda yake gwada yadda manzon Allah ke karantar da sahabbai. Wata rana ana zaune a majalisinsa, sai annabi ya ce inna minash shajari shajaratun la yasqutu waraquha. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 131 da hadisi na 4698 sahihu Muslim, hadisi na 2811. Manzon Allah ya ce masa sahabbai, daga cikin itatuwa akwai wata bishiyan da ganyenta bai faduwa, wahiya mislul muslim, wannan bishiya tana kama da musulmi, dan musulmi aikinsa bai faduwa. Duk aikin da musulmi yayi yana cin riba a kansa. Da annabi ya faɗi haka sai ya ce musu haddisu ni ma hiya, ku bani labari wace bishiya ce. Annabi ya jefa musu wannan tambaya. Kaga ya kawo tambaya ne saboda ya gwada iliminsu, kuma saboda ya ƙara musu ilimi akan wanda suke da shi. Abdullah ibn Umar yake cewa fa waqa'a an-nasu fi shajaril badiya, ai mutane sai kiran sunayen itatuwan daji suke, bishiyoyi iri-iri, wannan yace magariya ce, wannan yace wacce. Abdullah ibn Umar yake wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla, ni kam tunani ya zo a cikin raina cewa wannan bishiyar itaciyar dabino ne, bishiyar dabino ganyenta bai faduwa. Amma fastahayaitu, naji kunya saboda ni saurayi ne a wannan lokaci. Sahabban manzon Allah da suke zazzaune a gurin nan duka dattawa ne. In na bude baki na yi magana sai ya zan kamar rashin kunya, amma dai tunani ya zo min cewa wannan bishiyar bishiya ce ta dabino. To sahabbai sun yi ta muhawara wannan ya kawo nashi, babu dai wanda ya canka. Faqalu suka ce ya rasulullah akhbirna biha, ya rasulullah ka ba mu labarin wannan bishiya. Faqala rasulullah, sai manzon Allah ya ce hiya nakhla, ita ce itaciyar dabino. Abdullah ibn Umar ya ce fa haddastu abi, sai na gaya wa babana sayyiduna Umar bima waqa'a fi nafsi. Ya gaya masa sayyiduna Umar, ya ce masa baba, ai tuni Allah ya sa min wannan tunani, ni na riga na fahimta wannan bishiya bishiya ce ta dabino. Faqala Sayyidina Umar baban nashi yake ce masa li anta kuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kaza wa kaza. Da dai ka ba da amsa a majalisin Annabi a wannan lokaci, wallahi da rai na yayi dadi fiye da a ce na samu kaza da kaza da kaza. Da ka ba da amsa da ji dadi, me yasa baka faɗa ba? Inji baban yake gaya masa haka. To amma ya ji kunya, saboda yana zaune ne a tsakanin dattawa. Fa'ida ta bakwai da muke samu cikin hadisin Sayyidina Umar shine inda yake cewa hatta jalasa ila annabi, lokacin da mala'ika Jibril ya iso majalisin Annabi, bai tsaya ba, tafiya yake, sai da ya zauna a gaban Annabi Muhammad. Fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, ya hada gwiwoyinsa da na Annabi. Wa wada'a kaffaihi ala faqidaihi, ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyin manzon Allah. Mecece fa'idar da muke samu anan? Fa'idar tana wato dalilun ala luzumi ta'addubil muta'allim baina yaday man yata'allam min. Wannan darasi ne da yake nuna mana yadda ya kamata dalibi ya zauna a gaban malami. Wato kenan, in zaka dau ilimi gaban malami, akwai buƙatar ka zama mai ladabi. Zaman da zaka yi ya zamanto zama ne na ladabi da girmamawa ga wannan malami. Domin zaman mala'ika Jibril shi kansa darasi ne gare mu. Kar ka manta, zai yi wuya a ce ma mala'ika Jibril ya baro saman bakwai, ya gangaro, ya taho ƙasa wajen Annabi Muhammad, ba tare da cewa duk abin da ya aikata a matsayin karantarwa ne gare mu ba. Saboda Annabi ya faɗa bayan ya tafi, yake cewa fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum, mala'ika Jibril ne yazo saboda ya karantar da ku addininku. Ashe hatta irin zaman da mala'ika Jibril yayi din nan darasi ne gare mu yadda ya kamata mu riƙa zama a gaban maluma, bi ma'ana a samu muna da ladabi in zamu zauna wajen ɗaukan karatu. Fa'ida ta tara, al-Imam an-Nawawi in ka duba sharhu sahihi Muslim inda yake sharhin hadisi na 8 yake cewa wa fihi annahu yanbaghi lil alimi an yurafiqa bisaili. Wannan hadisi yana nuna mana ya kamata shi kuma malami ya kasance mai tausayin ɗalibi, mai tausayawa ga mai masa tambaya, mai sassauci gare shi. Kada malami ya zamanto kamar abinda Bahaushe yake cewa kanwa, uwar gani. Ya zamanto ba ka da abin faɗa sai ɗalibanka, kuskure ne. Me yasa? Al-Imam an-Nawawi yake cewa ka ɗauki misali da hadisin nan yanda ya bayanin suwan mala'ika Jibril majalisin manzon Allah. Lokacin da ya taho, ya dinga tsallake mutane, bai tsaya ba, sai da ya iso gaban manzon Allah, ya zauna ga irin zaman da ya yi a gaban Annabi, ya haɗa gwiwoyinsa da na Annabi. Na'am, ana so in zaka yi tambaya ga malami, ya zamanto an samu kana da ladabi, ko in zaka zauna gabansa, ka yi zama na ladabi. Amma zaman da mala'ika Jibril ya yi, ya yi zama ne irin na mutumin da ya fito daga daji, misali wanda ba shi da ilimi. Ya zauna gaban Annabi, ya haɗa gwiwoyinsa da na Annabi, ya ɗauki tafukan hannayensa, ya ɗora a cinyan Annabi. Kaga wannan, ai kai sai ka ɗauka kamar akwai rashin kunya ko? Irin wannan zama ba za a yi wa malami ba, ai ko? Amma Annabi an masa ghayru ha'ibin wala munqabidin. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zauna gaban shi, wanda ya yi irin wannan zama bai tsoraci Annabi ba, Annabi kuma bai tsawatar masa ba. Ka duba bayanin da Ibn Hajar ya yi a cikin Fathul Bari mujallal na farko shafi 143. Wannan shi yake gwada cewa manzon Allah mutum ne mai tausayi ga ɗalibansa. Fa'ida ta 10, al-Imam an-Nawawi yace wa yanbaghi lis-sa'ili husnal adabi baina yaday mu'allimihi wa an yarfaqa fi su'alihi. Yadda mala'ika Jibril yake gabatar da tambayoyi ga manzon Allah, akwai ladabi a ciki. Wannan yana gwada kai ma in za ka yi wa malami tambaya, kar ka manta malamin nan yana kujeran manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ulama'u warasatul anbiya, malamai suke gadon annabawa. Lokacin da za ka yi wa malami tambaya, kar ka manta idan ka yi masa tambaya ta izgilanci, wannan izgilancin yana gwada da Annabi ke zaune, shi ma haka za ka yi masa. Don haka duk sa'ilin da za ka buɗe baki ka yi tambaya ga malami, to a samu kana da ladabi. Bare ma in ka duba riwaya ta Afa'u bin Sa'ib, yana cikin littafin Al-Marwazi da ake ce ma Ta'zimu Qadari Salat, ana samun littafin a kasan da shafi na 170, yana cikin daɗaɗɗun malaman sunna, Allah ya masa rahama. a riwaya da ya zo a cikin wannan littafin Abu Zarri yake cewa sahabin manzon Allah Abu Zarri yana zaune a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika Jibril ya zo yana ba da labari ya ce lokacin da mala'ika ya iso din nan ya samu sahabbai suna kewaye da manzon Allah ya dinga tsallaka su sai da ya iso da'irar da take gaban su ba abin da ya rage illa ya iso gaban annabi Muhammad yana isowa wannan gurin sai ya tsaya cik sai ya ce adnu ya rasulullah in matso kaga sai da yawa manzon Allah tambaya kafin ka dauki ilimi wajen malami sai ka nemi izinin sa sannan kafin ka je wa malami sai ya baka lokaci yace in matso kala sai annabi yace na'am fadana sai ya matso kusa amma tunda ya matso kusa da shimfidar da annabi ke kai sun makama Abu Zarri yace sai ya tsaya anan ma fata'ajjabna li tawqirihi Abu Zarri yace wallahi sai da muka yi mamaki irin nutsuwa da girmamawa da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai yin wani abu sai ya nemi izinin manzon Allah sun makala lokacin da ya tsaya gab da shimfidar manzon Allah sai yace adnu ya rasulullah in kara matsowa kuma kala sai annabi yace na'am ka dada matsowa fadana sai ya matso sannan sai yace masa in zauna ya rasulullah manzon Allah yace zauna sai ya zauna yana zaunawa sai ya hada guyoyinsa da manzon Allah wa waba'a fakhizahu ala fakhizi rasulillah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abu Zarri ta dan bambanta da sauran riwayoyi Abu Zarri yake cewa sai ya dora cinyoyinsa akan cinyoyin manzon Allah maimakon ya dora tafukan hannayensa akan cinyoyin annabi Muhammad akwai riwaya ta Abdullahi dan Umar da take cikin Al-Musnad hadisi na 376 Abdullahi dan Umar kamar yadda Abu Zarri ya faɗa shi ma yace ma ra'ayna rajulan ashadda tawqiran li rasulillahi min hadha lokacin da mala'ika Jibril ya zo gaban annabi Abdullahi dan Umar yace wallahi dukkan musahabbai bamu taba ganin mutumin da ya daraja annabi kamar shi ba ya daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sa gaban shi don haka wannan darasi ne da yake gwada maka tambaya da zaka yi wa malami tambaya ce da ta kamata a same ta akwai ladabi ciki fa'ida ta 11 zuwa 14 wannan hadisin yana karantar da mu cewa sallah azumi zakka hajji waɗannan ibadu ne da aka shar'anta su a bakin annabi Muhammad domin lokacin da mala'ika ya masa tambaya akhbirni anil islam manzon Allah sai ya bashi amsa yake cewa ka tsaye da sallah kai azumi ka ba da zakka kai haji ashe waɗannan wasu ayyuka ne masu girma domin annabi bai ware wani aikin da yake da karamin kima ba duk wani aikin da kaje an ambace shi a cikin wannan hadisi to tabbata rukuni ne fa'ida ta 15 da yake cewa wata suma ramadan kai azumi ramadan kai ramadan wata ne wannan malamai suke cewa dalilin ala jawazi qauli ramadan min ghairi idafati shahrin ilayhi kenan babu laifi da kace Ramadan ya zo maimakon ka ce watan Ramadan ya zo shi kansa annabi ya faɗi haka annabi ya ce kai ka azumci Ramadan maimakon ya ce ka azumci watan Ramadan yana cikin Fathul Bari inda yake sharhan hadisi na 50 matsala ta 16 zuwa ta 21 annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa akan imani ya jera wasu abubuwa da yawa بمعنى وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى النبي باش أمسى لتيوى إيماني شيني كغسكن تتيوى أقوي الله كغسكن تا أقوي ملائكو كغسكن تا لتفن الله كغسكن تا من ظن الله كغسكن تا أقوي رانر أرشي يوم الآخر بمعنى رانا ذات زون النلاهرة وبالقدر كغسكن تقدر خيره وشره خلوه ومره قدر تاسا نيكا الخير كو تشر ميزاكي كو ميداتي تتبتا تؤبن ديسا نيكا من الله دقا وجن الله يكي دبارة تكاربي باتا كاريا قدن أدم جوان أبن ديسا نيكا الله شيطارا ديسا نيكا واجبيني شي إيماني دا الله دفرقه هو التصديق بوجوده كيدا أكوي الله شيني كاي إيماني دا الله باين كاي دا أكوي الله ينا دكما حقو جنسا ka yadda da waɗannan hakoki wa annahu muttasifun bi sifatil kalam munazzihun an sifatin naqsi. Allah madaukaki ya dauki siffofi na kamala, Allah ya tsarkaka daga siffofi na naqasa. To ka ba mu Allah hakkinsa kenan, ka yadda akwai Allah. Da aka ce kai imani da mala'iku, huwa tasdiqu bi wujudihim, bi ma'ana ka yadda akwai su duk da shike baka ganin su. Wa annahum kama wasafahum Allah ta'ala, yanda Allah ya siffanta su a suratul anbiya ayat 26 yake cewa ibadun mukramun, bayi ne na Allah masu daraja. Ka yadda da wannan. Amma in ka lura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bashi amsa, ya fara gabatar da imani da mala'iku littafai kafin aka ce da imani da manzanni. An tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi, wa sannan aka ce wa rusulihi. An fara gabatar da imani da mala'iku kafin imani da manzannin Allah. Shin wannan yana gwada cewa mala'iku sun fi annabawa daraja kenan? La, ba haka ake nufi ba. An gabatar da su ne kawai ta wajen bayani. Walaysa fihi tafdilul malak ala rasul, ba wai an fifita wani mala'ika ne akan wani manzo daga cikin manzannin Allah madaukaki ba. Waɗannan abubuwa dole sai ka haɗa su a ce kana da imani. Sannan na hudu, na 22 kai, a cikin bayanin da mala'ika Jibrilu yake yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai riwaya da take nuna cewa da annabi ya tashi bashi amsa da yake cewa kai imani da Allah, sai annabi ya ce wa bi liqa'ihi, kai imani da haduwa da Allah. Yaya haduwa da Allah take? Bi ma'ana ru'yatillah, kai yadda za a ga Allah a ranar tashin kiyama, yadda al-Imam al-Khattabi yayi bayani. وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان. me yasa aka ce ganin Allah ake nufi? Saboda yana cikin ka'idoji na imani wanda aka sanya shi cikin waɗannan arkanul iman din. Wajibi ne ka yadda cewa a ranar tashin kiyama za a ga Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Allah ya sa mu gane. Na 23, wa ka'anna al-hikma min i'adati lafzi wa tu'min wa tu'min. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bashi amsa yana maimaita kalmar wa tu'mina wa tu'mina wa tu'mina, kai imani kai imani. Me yasa yake cewa kai imani yana ta maimaita kalmar? In ya faɗa guda ai ta isar. Amma da aka tashi magana akan kaddara, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Amma da annabi zai magana akan kaddara sai ya ce wa tu'mina, kun ga sai aka sake ɗauko kalmar wa tu'min, aka maimaita ta a gurin. Me yasa? Saboda imani da kaddara ƙarfinsa yana daidai da sauran rukunnan imani da aka faɗa a bayan nan. Mutum kana iya samunsa ya yi imani da Allah, ya yi imani da mala'iku, ya yi imani da littafan Allah, ya yi imani da manzannin Allah, ya yi imani akwai ranar tashin kiyama, amma kuma za ka taras bai yi imani da kaddara ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje kalmar wa tu'mina a farko, an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Na'am, wannan duka jama'a na yi, amma fa ga wani imani mai wuya, sai annabi ya ce wa tu'mina bil qadari, kuma kai imani da kaddara, domin imani da kaddara yana da wahalan gaske. Shi yasa annabi ya ware masa kalma tashi ta musamman, musamman kasancewar kafirai suna musan tashi, kuma Allah ya maimaita maganganu akan tabbatan cewa kaddara gaskiya ne, kiyama gaskiya ne. Aka saukar da ayoyi da dama da hadisan manzon Allah masu yawa suna bayani akai wannan. Dalili yasa annabi ya ware masa kalma ta wutumina ta musamman, bayan an hada waɗancan kalmomi a wuri guda. Matsala ta 24, da aka zo bayani akan tashin kiyama, haka nan aka maimaita yadda aka yi magana akan kaddara a wata riwaya da wasu sahabbai suka ruwaito a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda imani da ranar tashin kiyama shi ma yana da wahalan gaske kamar imani da kaddara. Sau da yawa za ka samu mutane suna shakka game da al'amarin kiyama, don haka a wata riwaya za ka ga annabi ya ware kalmar wa tu'mina, ya kawo ma yawmil akhir, ya sake ware kalmar wa tu'mina ya kawo bil qadari, sannan ya sa khairihi wa sharrihi. Allah ya samu gane. Matsala ta 25, malamai suka ce dalal ijmalu fil malaika wal kutubi war rusul ala al iktifai bidhalika fil iman min ghairi tafsilin. Lokacin da annabi ya tashi bashi amsa game da imani, sai ya ce kai imani da mala'iku da littafai da manzanni. Me yasa annabi bai ware sunan kowane mala'ika ba? Kai imani da mala'ika Jibrilu, kai imani da Mika'ilu, kai imani da Israfilu. Annabi bai gaya masa bai, ce wa tu'mina a an tu'mina billah wa mala'ikatihi, kai imani da mala'ikun Allah. Wannan shi yake gwada cewa imani da cewa akwai mala'iku jumlatan shi ake nema kai. Cewar ka san sunan mala'iku wannan ba sharadi bane. Ko da baka san sunan mala'ika guda ba, inda ka yi imani akwai su, shikenan. Sannan imani da littafan Allah ba sharadi bane, sai ka san littafan da Allah ya saukar, Zabura, Injil, At-Taura, Al-Qur'an, sauransu. Domin annabi ya hada a cikin kalma guda, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi, sai ya ce wa kutubihi, kai imani da littafan Allah. Don haka inda ka yi imani da littafan da Allah ya saukar, shi kenan bukata ta biya. Da aka ce ka yi imani da manzannin Allah, ba sharadi ba ne sai ka san sunan kowane mu annabin Allah kafin imanin ka ya inganta. Shi yasa aka hada su wuri guda, illa mansabata tasmiyatuhu, sai dai wanda ya tabbata cewa ayar Alkur'ani ta tabbatar da sunansa, kamar mala'ika Jibril, kamar Israfil, duka sun taho a cikin Alkur'an. Kamar misali annabawa da dama waɗanda Allah ya faɗi sunayensu a cikin Alkur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah, to waɗannan da aka bayyana sunayensu akwai buƙatar musulmi ya san sunayensu. Amma wanda hadisi bai inganta akan shi ba, ko kuma ayar Alkur'ani bata kawo shi ba, to bai kamata mutum ya wahala kansa cewa sai ya san sunan duka mala'iku ko sai ya san sunayen manzannin Allah maɗaukaki ba. Sannan mas'ala ta 26, malamai suka ce zahiru siyaq yaqtadi anna al-iman la yutlaq illa ala man sadaqa bi jami'i ma dhukira. Ba a ce maka mumini sai ka hada waɗannan abubuwan gaba daya. Tambaya daya mala'ika Jibril ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yace masa akhbirni anil iman, ko kuwa mal iman, menene imani? Sai annabi ya ce masa an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Malamai suka ce yadda annabi ya jera abubuwan nan, dole sai ka hada su, sannan ake ce maka mai imani. In ka dauki daya ka aje daya, babu shakka imanin ka bai inganta ba. Misali ka yi imani da Allah amma baka yi imani akwai mala'iku ba, baka yi imani akwai aljanu ba, misali baka yi imani da littafan Allah ba, baka yi imani da annabawa da manzannin Allah ba, baka yi imani da ranar ƙarshe ba, to imanin ka ba zai amfana ba. Sai ka hada su gaba daya. Fala yasihu imanu man fatahu ahad hadhihi al arkan. Duk mutumin da ya rasa ɗaya daga cikin rukunan nan da aka ambata, to imaninsa bai amfana shi. Shi yasa mala'ika ya wa annabi tambaya guda, amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bashi amsa, sai ya tattaro su gaba daya. Ashe haduwar su din nan shine tabbatar imani. Matsala ta 27, Ibn Hajar yana cewa ja'a fi riwayatil Bukhari, riwaya ta al-Imam al-Bukhari, abinda aka fara tambayan annabi shine al-iman awwalan thumma al-islam. A riwaya ta al-Imam al-Bukhari, domin wannan hadisin da muka karanta riwaya ce ta al-Imam Muslim. Idan ka duba riwaya ta al-Imam al-Bukhari, tambayar farko da mala'ika Jibril yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa ita ne akan al-iman, ba akan al-islam ba. Amma a riwaya ta al-Imam Muslim ya masa tambaya ta farko ne akan al-islam, yace akhbirni anil islam, sai dai bashi amsa yace akhbirni anil iman. Amma a riwaya ta al-Imam al-Bukhari sai yazo akasin haka, kaddama su'al anil iman li'annahu al-asl wa sanna bil islam li'annahu yabharu misdaqu ad-da'wa wa sabbata bil ihsan li'annahu muta'alliqun bihima. Riwaya ta al-Imam Muslim ita ce tafi daukan zahiri yadda jerin su ya kamata su zo. Farko al-islam, sannan al-iman, sannan al-ihsan. Sai ka shiga musulunci, sannan imani ya tabbata, sannan ka kai daraja ta al-ihsan. Amma in ka dauki riwaya ta al-Imam al-Bukhari, imani shine farko, domin in baka da imani musuluncin ka ma bai tabbata. Dole sai ka yi imani na zuci kafin musuluncin gaba ya tabbata. Kaga shi ma sai ya taho akan tsari. dole ne ya zamanto imani ne farko, musulunci shi zai tabbatar da imanin, sannan a samu daraja ta al-ihsan. Don haka kowace riwaya ka dauka sai kaga ta dace da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta 28 fil hadisi dilalatun ala wujubi ikhlasil amal. Wannan hadisi yana gwada mana cewa duk aikin mutum, kowane aiki dan adam yayi, idan dai wannan aikin yayin shi da sunan addini, to fa bai samu lada akan wannan aiki sai an samu al-ihsanu a cikin wannan aiki. Yawan bi ma'ana annabtaghi bihi wajha Allah ta'ala. Duk aikin da zamu yi mu kasance muna yin sa ne da neman fatan samun dacewa da rahamar Allah madaukaki. Me yasa? Saboda lokacin da mala'ika ya tambayi Annabi, akhbirni anil ihsan, ka bani labari game da abin da ake cewa kyautatawa, sai Annabi ya ce masa anta abudallaha ka annaka tarahu, ka bauta mu Allah kamar kana ganin shi, kamar kana ganin shi. Ashe ka'ida ne a samu ikhlasi cikin aikin bawa kafin aikin nan ya samu karbuwa a wajen Allah. Sallar ka ce, zakka ce, hajji ne, azumi ne, dukkan wani aikin da zaka yi matukar babu al-ikhlas, wannan aikin aikin banza ne. Shi yasa mala'ika bai tashi ba, bayan yayi tambaya game da al-islam, yayi tambaya akan al-iman, sai dai tambaya akan al-ihsan, domin al-ihsan shine gimshikin aiki. Fa'ida ta 29, malamai suka ce da Annabi ya ce masa anta abudallaha ka annaka tarahu, in zaka bauta ma Allah ka bauta mar kamar kana ganin shi. Wannan kalmar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanu liluzumi mura'ati adabil ubudiyyati lillahi ta'ala, bayani ne dake gwada cewa tilas alizimci ladubba na ibada. Ladubba na ibada ana nufin duk wani aikin da zaka yi ikhlasi ya shiga. Anta abudallaha ka bauta ma Allah, sadaka ce zaka yi, ai sadaka ibada ce, zakka zaka yi, zakka ibada ce. Duk wani abin da zaka yi, to tabbata wannan abin ka yi shi da tsoron Allah. Al-Imam an-Nawawi yace ma'anahu annaka idza tara al-ada al-mazkura, idan ya zamanto kana kiwatan wannan abin da Annabi ya karanta a zuciyarka, idza kunta tarahu wa yaraka, misali duk aikin da zaka yi tunaninka shine kamar gashi kana ganin Allah ne, Allah yana ganinka, to wannan aikin za a samu ka yi shi da kyau, zaka yi shi da ikhlasi da fatan ka samu rahamar Allah madaukaki akai. لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائما فهو دائما يراك saboda shi Allah a koda yaushe yana ganinka. Kaga wannan tunani in ya zauna a cikin zuciyarka, duk sa'ilin da zaka yi wani aiki za a samu aikin nan akwai ikhlasi akai. Wa illan tarahu, koda kai baka ganin shi, fa takdirul hadis, abinda hadisin yake karantarwa shine fa illam takun tarahu, in kai baka ganin Allah, fastamir ala ihsanil ibada, ka ci gaba da kyautata ibada, fa innahu yaraka, don ku shi Allah yana ganinka. Wannan ka'ida ce, duk wani aikin da zaka yi a samu. Matsala ta 30 tana nuna mana cewa anna ru'yatallahi fid dunya bil absari ghayru waqi'a, hadisin nan yana karantar da mu cewa ganin Allah a duniya ba zai yiwu ba. Saboda wata riwaya, a lokacin da mala'ika yawa Annabi tambaya kabani labari abin nan game da imani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bashi amsa, yace an tu'mina billahi, sai yace wa biliqa'ihi, kai imani da Allah, kai imani da haduwarka da Allah, bi ma'ana ganin da zaka yi ma Allah. Ashe hadisin yana nuna mana ba za a ga Allah a duniya ba kenan, shi yasa ake cewa imani da cewa za a ga Allah a lahira rukuni ne daga cikin rukunin imani. Wato ka yarda ganin Allah bai yiwuwa a duniya sai an je lahira. Wannan ya samu hadisai da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam, misali hadisin dake sahihu Muslim, hadisi na 2931, hadisin sai ya mutu, ga kuma hadisin Abu Umama al-Bahili dake cikin littafin Ibn Khuzaima, Ibn Majah ya rawaito hadisin a cikin sunaninsa, hadisi na 4477. Haka nan al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 2235, da al-Imam Ahmad a cikin al-Musnad. Haka nan al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin a cikin kitab Furujud Dajjal, hadisi na 4320, hadisin Ubada bin Samit, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lamu kusani annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, ba za ku taba ganin Allah mahaliccin ku ba sai kun mutu. Wato a nan duniya bayyuwa a ga Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mala'ika Jibrilu amsa da cewa kai imani da Allah da kuma ganinka da za ka yi ma Allah ko haduwar da za ka yi da Allah a ranar tashin kiyama. Sai fa'ida ta 31. Wannan hadisin yana karantar da mu wujubu muraqabati Allah ta'ala. Wajibi ne mu rika tsoron Allah a koda yaushe. Domin wannan kalmar da Annabi ya gaya wa mala'ika Jibrilu an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. In baka ganin Allah to fa Allah yana ganinka. Ashe wannan guri yana nuna mana wajibi ne mu sanya tsoron Allah a zukatanmu. Mu rika tunani Allah yana ganin mu lokacin da muke cikin gida, Allah yana ganin mu idan mun bar gida, Allah yana ganin mu in mun isa wuraren ayyukan mu, Allah yana ganin mu duk inda muka shiga, duk inda muka fita, kamar yadda ya faɗa a wurare da yawa a cikin Al-Qur'ani, misali a suratul Nisa, inna Allaha kana alaykum raqiba. Lalle Allah ya kasance mai lura da ku, yana lura da ku, yana ganin ku duk abin da kuke aikatawa. A suratul Yunus aya ta 61 Allah yake cewa wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhuda iz tufituna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin wa la ta'maluna min amalin babu wani aikin da zaku aikata illa kunna alaykum shuhudan face muna ganin ku inji Allah tabaaraka wa ta'ala bi ma'ana muna shaida akan aikin da kuke yi dinnan iz tufituna fihi وما يعذب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء باب وني ابو دكي نيسانتر الله اكسا كو اسما ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ابنن يافي قايا ذره قنقنتاني كو كو يا درا قايا ذره وجن جرما دو وني ابن دكي اوكو ا دنيان نان الله مدوكي yana ganin sa ya san da shi kuma tuni ya rubuta shi ma a cikin littafi don haka ba abin dake aukuwa ba tare da sanin Allah tabaaraka wa ta'ala ba. Wannan darasi ne gare mu. Fa'ida ta 32. A lokacin da mala'ika ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari game da tashin kiyama, sai Annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Wanda ake ma tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba. Kaga wannan yana gwada maka cewa babu wanda ya san al'amarin tashin kiyama. Fa ilmuha indallah. Allah kadai ya san yaushe ne duniyar nan za ta zo karshen ta. Wa hiya min jumlati mastasara Allahu bi ilmihi wa mafatihul gaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allahu ta'ala. Ilmin gaibi abubuwa guda biyar inda ya jeranta su a suratul Luqman aya ta 34. Inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Allah kadai ilimin sa'ar karshe yake wajensa, babu wani ko wata halitta wacce ta san yaushe ne duniya za ta zo karshen ta. Ga hadisi da dama daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da cewa Allah kadai ya san yaushe ne tashin kiyama. Annabi ya ce masa mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il. Fa'ida ta 33. Wannan malamai suke cewa dalilin ala jawazi ta'ridi fil kalam. Idan an yi maka tambaya babu laifi don ka ba da amsa a fakaice maimakon kai tsaye ka ce ban sani ba. Mala'ika ya ce wa Annabi ba ni labari game da tashin kiyama. Aida Annabi cewa zai lastu a'lam biha minka, ban sani ba, ko ban sani ba. Amma Annabi bai faɗi haka ba, sai ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Wanda ake wa tambaya bai fi mai tambayan sanin amsan ba. Kaga bai ba da amsa kai tsaye ba, sai yayi shi a fakaice. Malamai suke cewa babu laifi idan mutum ya ba da irin wannan amsa ko an masa tambaya. Allah shi samu gadi. Sannan fa'ida ta 34. Malamai suke cewa bihi dilalatun ala fasadiz zaman baina yadayi sa'a. Wannan hadisi yana nuna mana cewa zamani zai, wato al'amura za su lalace kafin ƙarshen duniya. Domin ka duba amsar da Annabi ya ba mu mala'ika Jibrilu. Amsar tana gwada cewa haisu tab'uful akhlaq, a ƙarshen zamani halayya za su lalace. Za ka samu mutanen kirki ba su da yawa. Wa yaksuru uququl aulad, za ka samu ‘ya’ya suna yawaita ƙuntata ma iyayensu wa mukhalafatuhum li aba'ihim, ka duba za ka samu ɗa yana saba ma ubansa, fa yu'amilunahum mu'amalatas sayyidi li abidihi, za ka ga yaro yana mu'amala da iyayensa irin mu'amalar da mai gida yake wa bawa. Idan ka ga ɗa yana wa ubansa wani abu sai ka ɗauka mutum ne ke riƙe da bawansa yake umurtansa ya aikata wani abu ko ya bar wani abu, wato zama sai lalace tsakanin ‘ya’ya da iyaye, lalacewan sai ta kai maƙura yadda za ka ɗauka iyayen nan bayi ne, su ‘ya’yan su ne iyayen gidansu. Wa tan'aqisul umuru wa takhtalitu, malaman sunna suka ce amsar da annabi ya bada tana gwada cewa gab da ƙarshen duniya al’amari zai lalace, duk wani abu mai kyau zai koma mara kyau, hatta yusbiha asafilun nasi mulukal umma, sai an wayi gari hatsabibai ashararu fitinannu mutanen banza su ne shugabannin al’umma. Da zaran ana neman mutumin banza sai a ce sarkinku, mutumin banza sai a ce gwamnanku, mutumin banza sai a ce shugaban ƙasanku. Idan ana lissafin halayyan kirki ba a sanya shugabanni ciki, in ji malaman sunna, wallahi alama ce ta ƙarshen zamani. Wa ru'asa'aha wa tusnadu al-umuru li ghairi ahliha, za a ɗauki amana a bama wanda bai cancanci riƙonta ba ya karɓa. Amana ce an san mai riƙonta amma ba za a bashi ba, sai a ɗauki amanan nan a bama azzalimi. Wa yakthuru al-malu fi aydin nasi, sannan dukiya za ta yi yawa a duniya. Wa yakthuru sarafu, barna kuma zai yi yawa. Dazun nan nake jin labari ɗan sarkin Makka yana son zai gina wani bene a Jidda. Na san da labarin na fiye da shekara guda, amma yau ma an maimaita labarin. Zai yi gini a Jidda wanda tsawonsa ya kai kilomita guda. Wa yatabaha an-nasu bi uluwil bunyan, malaman sunna suka ce ƙarshen zamani mutane waɗanda asalinsu da za ka bi kakanninsu a ƙauye suke zaune suna kiwon raƙuma, amma yanzu gasa suke wajen gina dogayen benaye. Wa kasaratul mata'i wal asas, tara dukiya na gida. Kaga mutum ya bar duniya ba shi da wata hidima a gabansa banda hidimar gida. Kayan ɗaki bai sa na Najeriya sai an tafi Dubai, kujeransa, kafet da sauransu, hidimar gaba ɗaya ta koma ta rayuwa. Wallahi ishara ce da take gwada ƙarshen zamani, wanda malaman sunna suke cewa ya fito ƙarƙashin maganar annabi Muhammad a lokacin da mala’ika Jibril ya jefa masa wannan tambaya. Fa’ida ta 35, annabi ya ce wa mala’ika Jibrilu, an talidal amatu rabbataha, baiwa za ta haifi uwar gijiyarta. A wani lafazi ya ce an talidal amatu rabbaha, baiwa za ta haifi ubangijinta. Bi ma’ana jawazu itlaqir rabbi ala sayyidil malik aw al murabbi, malaman sunna suka ce tunda wannan lafazi ya fito daga bakin annabi yana gwada ashe babu laifi ka kira wani babban mutum my lord, ko ka kira shi misali da lafazi na ar-rabbu, domin annabi ya ce an talidal amatu rabbataha. Ashe dan an ce ma wani my lord bai zama haramun matukar ba an bashi kudiri na cewa ya samu wata siffa ce ta Allah madaukaki ba. Fa’ida ta 36, malaman sunna suka ce wannan hadisi yana karantar da mu jawazu ru'yatul malak aw sama'i kalamihi, daidai ne ka ga mala’ika kuma ba abin mamaki ba ne don ka ji maganar mala’ika a duniya. Tun daga sahabban manzon Allah sun ga mala’ika, mala’ika Jibrilu ya taho sun gan shi kuma sun ji maganarsa, illa dai kawai ba su gan shi a halittarsa ba. Don haka Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa fihi, wannan hadisin darasi ne da yake karantar da mu annal malak yajuzu an yatamassala li ghairin nabi, mala’ika yana da damar ya rikiɗa ya zo a wata siffa, matuƙar wannan siffa ba ta annabin Allah ba ce. Wa yatakallam bihadaratihi, ya yi magana a gaban annabi wa huwa yusma, ana jin shi. Wa qad sabata an Imran bin Husayn, ga hadisin Imran bin Husayn annahu kana yasma'u kalam al-mala'ika. Imran bin Husayn sahabin manzon Allah, hadisai sun inganta cewa yana jin maganar mala’iku. Ga hadisin da al-Imam al-Baihaqi ya ba da labari, wanda jama’a na sahabban manzon Allah suke ba da labari, anna kulla wahidin ra'a Jibril fi surati dihiyatil qalbi, sahabban manzon Allah da yawa sun ba da labari kowannensu ya ga mala’ika Jibrilu lokacin da ya rikiɗe zuwa annabi a sura ta ɗaya daga cikin sahabbansa da ake kira Dihyatul Qalbi. Ka duba littafin da ake ce ma Al-Itiqadu ala Mazhabi Salafi, shafi na 177. Don haka babu mamaki mala'ika ya rikida ya taho kuma a ganshi. Fa'ida ta 37, wa fihi bayanu qudratul malak ala tamassul bi suratil bashariyya. Wannan hadisin yana nuna mana Allah ya bawa mala'ika damar ya rikida ya taho a siffa ta dan Adam. Ga hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito, al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan, haka nan al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin da al-Imam an-Nasa'i da Abu Nu'aym, haka nan al-Imam al-Baihaqi labarin Usayd bin Hudayr, sahabin manzon Allah, wanda in dare yayi can dare yakan fito farfajiyarsa da ke tsakiyar gida yana karanta al-Qur'ani. In yana karatun nan sai ya ga gajimare yana saukowa, fihi mislul masabihi muqbilun minas sama. Yana karatu sai ga gajimare yana saukowa, ga fitilu a cikin gajimaren yana ta saukowa, dokin da ke kusa da shi yana haniya, yana tuma, yana tsalle. In ya bar karatun sai gajimaren ya koma, in ya kama karatun gajimaren ya rika saukowa. Sai ya bar karatun, yana cewa saboda tsoron akwai ɗansa kusa da wannan dokin, kada dokin ya harbe shi. Da safe ya je ya samu manzon Allah, yake ce masa, ya Rasulullah, jiya na ga abin mamaki. Kaji, sai manzon Allah ya ce, tilkal mala'ikatu danat li sautika. Ai, wannan abin da ka gani gajimaren nan da fitilu a cikin mala'ikun Allah ne. Annabi bai ce mala'iku ke ciki ba, ya ce mala'iku ka gani ba gajimare ba. Ashe mala'ika yana iya rikida ya zo maka a sura wadda ya ga dama? Allah ya bashi wannan iko. Ga hadisin al-Imam al-Hakim, in ka duba al-Mustadrak mujallad na farko shafi na 554, al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Kitabul Anbiya hadisu bina'il baitil haram, lokacin da Annabi Ibrahim ya dauki Hajara ita da danta Annabi Isma'il yana jinjiri. Allah ya ce ka kai su Makka ka aje, ya kawo su garin Makka ya aje su. Lokacin da ya aje su, ya aje musu salka guda na ruwa, ga kuma dabino, suna ci suna sha, bi ma'ana tana cin dabinon tana sha, har nononta yana samun bubbuga, yaronta yana samun ya sha nono, har dai abincin ya kare. Lokacin da abinci ya kare, hankalinta ya tashi, tana gudu tsakanin Safa da Marwa, ta hau kan Marwa, sami'at sautan, sai ta ji wani murya kamar ana kiranta, sai take cewa sai, bi ma'ana tana nufin cewa na ji mai kira na, kad asma'ata, kai da kake kira na ji ina zuwa, in kana inda ka ga wasun, in dai akwai abin da za ka agaza min jira ni gani nan zuwa. Ta rugo a guje, tana isowa inda ta bar ɗanta a kwance, fa idha hiya bil malak, sai ga mala'ika a tsaye inda maudi'i Zamzam, wurin daidai rijiyar Zamzam. Ta samu mala'ika, fa bahasa bi aqibi, ya bugi ƙasa da dunduniyarsa, wata riwaya aka ce bi hajibihi, da fukafukinsa, yana buga ƙasan nan, hatta zahara al-ma'u, sai ga ruwa ya bubbugo, shine ruwan Zamzam. Wa fihi qala laha al-malak, shine mala'ikan yake ce mata kafin ya tafi, yace la takafu bai'a, yake baiwar Allah, annabin Allah ya kawo ki nan ya aje da izinin Allah, don haka kar ki ji tsoron zaki salwanta, rayuwarki ba za ta tagayyara ba cikin ikon Allah. Fa inna hahuna baitan lillah, domin nan gurin da kike gani nan ne faɗakin Allah yake. Yabnihi hadha al-ghulamu wa abuhu, wannan yaro da kike gani da shi da ubansa su za su gina ɗakin Allah. Wa inna Allah la yughayyiru ahlahu, shi ko Allah baya wato baya watsi da iyalansa, bi ma'ana ku iyalai ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah madaukaki ba zai barki har ki shiga wani hali na abin nan kakani kai ba. Kaga wannan yana gwada maka ba wai annabawa kadai suke iya ganin mala'ika ba, hatta wani wanda ba annabin Allah ba shi ma yana iya gani. Kamar yadda wani malami da ake kiransa a Sheikh Abdullahi Sadiqul Gimari, ka duba littafinsa Samirus Salihin, shafi na 16, yake cewa wa mimma yu'khadhu min al-qissa, wannan hadisin tambayoyin mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad, ana samun wani ilimi, anna al-malaka kad yabharu lishakhsi salih wa yukallimuhu, mala'ika yana iya bayyana ga mutumin kwarai yayi magana da shi. Faqad zahara Jibrilu alayhi salam li Hajara, mala'ika Jibrilu ya bayyana ga Hajara, wa kallamaha mubashshara, bi ma'ana yayi magana da ita gaba gadi, bi annabnaha sayabna al-bayta ma'a abihi, yake gaya mata cewa ɗanta ɗin nan da babansa za su gina ɗakin Allah. Wa tilka karamatun akramaha Allahu biha, wannan karama ce da Allah ya bata. Wa lam yusib man qala annaha kanat nabiyya, saboda ta ga mala'ika sai wani malami ya ce maka ai ita ma annabi ce wannan ba gaskiya bane don haka ka'idar ita ce ana iya ganin mala'ika kuma ba annabin Allah kadai ba sannan zamanin bai wuce ba har yau har gobe har kuma zuwa tashin kiyama ka duba kitabur ruh littafin ibn al-qayyim al-jawziyya shafi na 93 ibn al-qayyim yace ru'yatul mala'ikati wal jinni ganin mala'ika ganin aljani taqau ahyanan yana aukuwa jifa jifa liman sha Allahu an yuriyaku zalika wanda Allah ya nufi ya nuna masa yana nuna masa har abada bi ma'ana har tashin kiyama al'amarin bai wuce ba yana dan yana aukuwa Allah ya samu gane mun yi bayanin fa'idoji 37 cikin fa'idoji 77 da ake samu karkashin hadisin sayyidina Umar ina jin zamu kara kadan mako mai zuwa mu kai 50 da yan kai mu kyale saura Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ladan abinda muka fada Allah gafarta mana kusure da yauku kuma kar mu manta yan uwa da suka rasa rayukansu cikin du'a'in mu bil hakika mun rasa wasu mutane masu kokari wajen addinin Allah ɗaya daga cikin su shine Malam Abdulrahman ladanin wannan masallaci sannan ga azaran ma da shi ma ya samu hatsari ya rasu yana da kyau mu sa waɗannan bayin Allah cikin du'a'in mu yau da gobe Allah madaukaki ya musu gafara sannan wanda duk Allah ya hore masa wani abu na taimako akwai buƙatar mu taimaka ma iyalansu wannan ita ce gata da muke iya ma ɗan uwa a bayan rasuwa a samu mun taimaka ma iyalansu bil haqiqa idan muka yi watsi da su to mu kyauta ba Allah shi gafarta musu اللهم اغفر لهما وارحمهما وآفهما وأعف عنهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما ونقهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك waɗanda muke fahimta game da wannan hadisin na manzon Allah da farko dai hadisin yana nuna mana cewa babu wani dan adam da zaka nuna shi da yatsa a wannan duniya wanda zai bugi kirji ya ce bai sabon Allah babu wannan mutumin kullu bani adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan ƴan adam kowane mutum daga cikin ƴan adam yana aikata kuskure don haka babu wani mutum da za a ware wanda za a ce shi wannan mutumin baya aikata laifi baya saba ma Allah madaukaki tayiwo kuskuren da yake aikatawa a boye yake tayiwo Allah madaukaki ya bayyana kuskurensa tayiwo kuskuren da yake yi karami ne tayiwu kuskuren yana da girma a wajen Allah tayiwu zunubin da yake yi yana yin sa ne tsakaninsa da Allah madaukaki babu mamaki kuma a samu hakkoki ne na bayin Allah yake takawa amma kowa ka gani akwai kuskure da yake aikatawa wani Allah madaukaki ya koya kuskuren sa wani kuma Allah ya bayyana wani kuskuren ba shi da girma wani kuma kuskuren nasa yana da girma domin ko ya shafi aqida ya shafi tsakaninsa da Allah madaukaki hakika wannan darasi ne mai girma ga musulmai mu sani mu tabbata mu yi imani da abinda manzon Allah ya faɗa kowane dan adam ka gani yana aikata kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa khairul khata'ina tawwabun mafi alhairi cikin masu aikata kuskure su ne waɗanda suke yawaita tuba ga Allah madaukaki abu na biyu da muke fahimta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cuta da take tare da ɗan adam kafin ya gama maganarsa sai ya ambaci magani wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa manzon Allah. Allah madaukaki ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata baiwa. Manzon Allah yana da hikima na dunkula magana, yana da wuya annabi ya ambaci wata cuta ba tare da ya bayyana maganinta kafin ya karasa maganarsa ba. Manzon Allah ya ce kowane ɗan adam mai aikata kuskure ne, bai yi shiru ba, sai ya ce wa khairul khata'ina tawwabun, mafi alkhairi cikin masu aikata kuskure su ne mutanen da suke yawaita tuba ga Allah madaukaki. Idan kana so ka zamanto cikin mafi daraja daga bayin Allah, kana so ka ɗauki siffa, siffa ta kamala, to sai ka ɗauki wannan siffa da ta bayyana a cikin hadisin manzon Allah. Yi ƙoƙari ka zan cikin masu yawaita tuba ga Allah madaukaki, ka yawaita istighfari. Tunda manzon Allah ya faɗa kowa yana aikata kuskure, ashe kenan har da kai, imma kana sane da kuskuren da kake aikatawa ko kuma a samu ka jahilta. Ala kulli halin akwai buƙatar ka zama mai yawan istighfari, mai yawaita tuba ga Allah madaukaki. Abu na uku da muke fahimta cikin wannan hadisin na annabi Muhammad, babu wani ɗan adam wanda ya tsira daga wannan maganar ta manzon Allah. Kullu bani adam, kana iya cewa hatta annabawan Allah suna aikata kuskure. Me yasa? Saboda annabi Muhammad shi ya faɗa. Da dai banda annabawa, da manzon Allah ya ware su, da annabi ya tashi maganar ya ce kullu bani adam, duka ƴan adam masu aikata kuskure. Don haka babu wani mutum wanda za a ware a ce baya aikata laifi ga Allah madaukaki, baya aikata kuskure, kama daga annabawan Allah zuwa ga mabiyansu. Hatta annabawa suna aikata kuskure, inji annabi Muhammad. Bambancin da ke tsakaninmu da annabawa, malamai suka ce su annabawa Allah madaukaki yana gyara kurakuransu kafin su bar duniya, saboda baki ɗaya aikin annabin Allah abin koyi ne. Don haka za a same su sun yi kuskure, da Bahaushe yake cewa mutum tara ne. Maganar ta dace da nassin hadisin manzon Allah. Duk inda mutum ya kai tara ne bai cika goma ba, abinda ake nufi shine kowane ɗan adam akwai kuskuren da yake yi ma Allah madaukaki. Bambancin da ke tsakaninmu da annabawan Allah, su annabawa Allah madaukaki bai tabbatar da kuskurensu, yana gyara kurakuransu kafin ma su bar duniya, domin Allah ya yi umarni ga mabiyansu su yi koyi da halinsu. A to ka koma ma Al-Qur'ani, waye annabin farko? Ka ce min shine annabi Adam. Me Allah ya faɗa mana a suratul A'raf? Ja'a fi qissati Adam abil bashar wa zawjihi alayhim assalam annahuma ba'da an bashara sayyi'a wa waqa'a fil manhiyyi anhu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Annabi farko fa shine annabi Adam. Allah ya ba mu labari da shi da matarsa Hawwa'u sun saba ma Allah madaukaki. Ka ce mun sun yi kuskure. Da annabi Adam da Hawwa'u nan take suke cewa rabbana zalamna anfusana, ya Allah mahaliccinmu mun cuci kawunanmu, mun yi kuskure. Wa illam taghfir lana, in baka gafarta mana ba, wa tarhamna, in baka yi mana jin kai ba, lanakunanna minal khasirin, lallai haƙiƙa za mu kasance cikin masu hasara. A suratul A'raf aya ta 23, ashe annabi Adam, annabin Allah, shi kansa ya aikata kuskure. Kama ajabatun annabi Adam, ɗauko annabawa da ake kiransu ulul azmi minar rusuli. Annabi Nuhu alayhi salam huwa awwalu rasulin wa awwalu ulil azmi yatabarra'u ila rabbihi mustaghfiran min dhanbihi fayaqulu kadhuba suratu nuhin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minati. Ya Allah kai min gafara, ya Allah ka gafarta mu iyayena wanda ya shiga wurin ibada na, Allah kai masa gafara, mu'mini da mu'mina, Allah ka gafarta mana baki daya, idan ana maganar manyan annabawan Allah, to annabi Nuhu shine mutum na farko da ake kawowa, bi ma'ana cikin mursalai. In ka dawo kan annabi Ibrahim, huwa sani ulil azmi minar rusuli wa khalilillahi yabtahilu ila rabbihi. Duba suratu Ibrahim, annabi Ibrahim ke cewa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, kai min gafara ni da iyayena. Ya Allah, ka gafarta wa masu imani ranar da ake tsayuwa filin hisabi. A suratu Shu'ara aya ta 82 yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Allah nan shine wanda nake kwadayin ya gafarta min kurakurai na a ranar hisabi, ranar tashin kiyama, inji annabi Ibrahim. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati, Allah shi nake kwadayin ya gafarta min kurakurai na. Manzon Allah yace kullu bani adama khata'un, kowa daga cikin ƴan adam duk wanda ka gani mai aikata kuskure. Nabi Ibrahim yace to Allah nake fata, nake kwadayi ya gafarta min kurakurai na a ranar hisabi. In ka dawo ga annabi Musa alaihi salam, yastaghfiru rabbahu zambahu wa huwa qatlul qibti ma'a annahu hadasa minhu min ghairi qasdin. Annabi Musa ya make wani baƙibti nan take wannan mutumin ya shura kiyama, ya buge shi ba da nufin ya kashe shi ba, sai gashi bugun da annabi Musa ya ma wannan dan taliki nan take zama dalilin ajalinsa. Fa yaqulu kama akhbara Allah anhu fi surati al-qasas qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Annabi Musa ke cewa ya Allah, na cuci kaina, ka gafarta min. Faghfara lahu, nan take Allah madaukaki ya masa gafara. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle fa Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jinkai ne. Ka gangaro kan annabi Isa alaihi salam, yadhkurullahu anhu qawluhu fi akhir surati al-maida wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Annabi Isa yake cewa ya Allah, in kayi wa kiristoci gafara, to kai mabuwayi ne mai hikima, amma dai ni ban taba cewa su bauta min ba, ban taba cewa su bauta wa mahaifiyata ba. Bare kuma mu zo kan cikon annabawan Allah, wa imamul mursali wa khalilullah wa habibuhu. Wa imamul mursalina wa khalilullahi wa habibuhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Dawo kan manzon Allah, alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, wanda tuni an gaya mana cewa Allah ya masa gafaran zunubansa na farko da na ƙarshe. Manzon Allah har ya bar duniya, duk sa'ilin da yayi ruku'u sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli. Sarki ya tabbata gare ka, ya Allah, ina tabbatar da godiya ta gare ka, ya Allah kai min gafara. Manzon Allah yana neman gafaran Allah madaukaki. Idan yayi ruku'u, ka duba sahihul Bukhari da sahihul Muslim, ko majalisi aka kulla da annabi Muhammad, manzon Allah ya zauna da sahabbai an karantar da su, kafin ya tashi wannan majalisi ya khatimu bi qawlihi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Sarki ya tabbata gare ka, ya Allah, godiya tana gare ka, ina neman gafaran ka, kuma ya Allah ina tuba gare ka. Hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Muslim. Waɗannan annabawa, ga annabi Nuhu, ga annabi Ibrahim, ga annabi Musa, ga annabi Isa, ga annabi Muhammad, waɗannan annabawa manya daga cikin manzannin Allah, suna neman gafaran Allah madaukaki. Wa ghayruhum min ikhwanihim min al-anbiya'i wal mursalin,